نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايهك إغواء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادواء وأن مسلاة ميتار البركة مسلاة نقول لك لكي ننشكين قلن بوشي أجهر بوشي أولا يمتشي نرانر الحميس يومنا 27 قوات الرمضان هجر المنزو صلى الله عليه وآله وسلم دبودا دليل حدود 40 أكو واندكم يزو ليلي 28 قوات حدود ميلادية تدبو بيو 22 أولا مجلسي دمكي تفسير القرآن ميقرما واندكم أولا شين تفسير منقر شيء كم وانا شكرا muna fatan ubangiji subhanahu wataala zai nuna mana dabadi badin badada lafiya insha Allah. Muna cikin tafsirin suratul hajj wanda muke kan ayata 30 daidai. Kafin mu shiga tafsiri ina yi mana albishir na sanar wanda muka yi rannan muka roki ɗan uwa musulmi game da sanya ma wannan masallaci hasken sola. Wani dan uwa Alhaji Ibrahim Abzar ya bugo waya yake cewa insha Allah shi zai sa muku sola, don haka muna masa addu'ar Allah subhanahu wataala ya haska masa rayuwarsa ta duniya da ta lahira. Allah ya haska masa sana'arsa, ya haska masa kabarinsa, ya haska masa komai nashi a rayuwa, yadda ya haskaka mana masallaci. Allah ya haskaka masa. Sannan kuma muna marabtar ɗan uwanmu da suka zo daga Kano domin halartar wannan rana ta katma, da kuma waɗanda suka zo daga wasu jihohi kamar jihar Plateau daga Jos, da wanda suka zo daga jihar Gombe da wasu jihohin ma wanda watakila ba zan iya tunawa ba. Na san da yawa sun zo, wasu na gansu, wasu kuma ban gansu ba. Muna marabtar su, sannan kuma muna musu fatan alkhairi yadda suka zo lafiya. Allah ya maida su gidajensu lafiya, wannan zumunci ya sa musu shi a mizanin ayyukansu. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء أو تهوي به الريح في مكان سحيق.
نعم. الله سبحانه وتعالى كما نجي مكفارة كرنتاوة وبنجي سبحانه وتعالى يا أمرني دا أقجي بوتر قماكا أقجبوا قماكا تقوة فسكا واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. الله يأمرني لتشوى أبوجي بوتر قماكا سننكما يتي واجتنبوا قول الزور وكما قجي فتر شيد الزور. وقال جدي سبحانه وتعالى أنا ينا أمرتر al'umma yana umartar bayinsa da cewa su guji bauta ma dukkan wani abu da ake bautawa ba Allah ba sannan kuma su guji shaida tazur kada su faɗi maganar da ba haka take ba kada su yi maganar da take ƙarya ce su dingana wa Allah kamar yadda suka saba su halatta wa kansu abinda Allah ya haramta musu ko su haramta wa kansu abinda Allah ya halatta musu su ce haza halalun wa haza haramun ce wannan halal ne wannan haram ne Allah ce wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haram litaftaru ala Allah alkadhib kada ku rika fadar irin abinda harshen ku suke yake sifantawa harsunan ku suke sifantawa na ƙarya cewa wannan halal ne wannan haram ne litaftaru ala Allah alkadhib ba dan komai ba sai dan ƙarya ku dinganta ta ga Allah subhanahu wataala anan ubangiji subhanahu wataala ya hada maganar wato maganar ƙarya ko shaidar ƙarya shaidar zur Allah subhanahu wata'ala ya hada ta da maganar shirka Allah ya ce ku nisanci shirka ku nisanci bautar gumaka sannan kuma sai ya hada wannan da cewa ku nisanci shaidar zur ubangiji subhanahu wata'ala ya yi wannan don a fahimci girman shaidar zur wato shaidar zur wani abu ne wanda yake da girman gaske a gurin Allah subhanahu wa ta'ala hadisi ya tabbata a cikin sahih al-bukhari da muslim hadisin abu bakra radiyallahu ta'ala anhu yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa ala unabbiukum bi akbar al-kaba'ir yanzu na bana ba ku labarin laifin da yafi kowanne girma ba yayi musu wannan tambaya har sau uku sai suka ce bana ya rasulullah ya ma'aikin Allah النبي صلى الله عليه وسلم سيجد سوء الإشراك بالله وعقوق الوالدين شركة لله دكما ساقا وإيهي ينا كشنج لسا يميك زوني يتي ألا وقول الزور كسورة راع دكما شيد الزور النبي صلى الله عليه وسلم يقشي بينا تميم يتونا مقالت شيد الزور شيد الزور هرسيدا صحب بيسك تشيليته سكتا إناما يا إشرو عبد الله بن عباس كما يند الامام الطبري يرويته عبد الله بن عباس هنا تشوا ا wannan aya ubangiji subhanahu wataala ya daidaita shaidar zur da bautar gumaka ya daidaita shaidar zur da shirka wanda yake nuna maka girman muninta ubangiji subhanahu wataala ya sifanta bayinsa na kwarai da cewa والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما اهالي yanzu mun yi bako babba muna marabta sa wannan majalisi shine mai girma gwamnan jihar Bauchi sanata Bala Abdul Qadir Muhammad kauran Bauchi sanata Bala Muhammad Kauran Bauchi da mataimakinsa sanata Baba Tela da sauran kwamishinoninsa da waɗanda suka rako shi muna musu baraba da zuwa wannan masallaci mai albarka Allah subhanahu wataala ya sa musu a mizan Allah subhanahu wataala ya sifanta bayinsa na kwarai da cewa su ne waɗanda ba sa halartar gurin da yake na ƙarya Allah ce wallazina la yashhaduna az-zura wa idha marru bil-lagwi marru kirama sune wadanda ba sa halantar dukkan wani taro wanda yake tattare da ƙarya dukkan wani taro wanda ya kunshi abin da ya shinkanci saban Allah subhanahu wataala ba sa halantar sa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace az-zur kalmar zur tana nufin dukkan wani abin da ya tattare ƙarya magana ce ko wani aiki ne ba sa sauraron magana da take dauke da ƙarya ba sa halarta gurin da yake na ƙarya ne an kirawo shi az-zur domin az-zur yana nufin al-batil abinda yake ƙarya abinda ya karkace wa hanyar Allah subhanahu wata'ala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa ƙarya ubangiji subhanahu wata'ala ya gwamata da shirka a wasu a wurare daban-daban daga ciki akwai wannan ayar fajtanibur rijsa min al-awthan wajtanibu qawl az-zur ku nisanci kazantar da take cikin bautar gunki sai kuma Allah ya ce ku nisanci magana da take ƙarya ce haka nan ubangiji ya ci gaba da cewa hunafa lillahi ghayra mushrikeena bih kuna masu kaukace wa dukkan wata barna sannan ba masu shirka da shi ba haka nan a wani guri ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa innal ladina ittakhadhu al-ijla sayinaluhum ghadabun min rabbihim wa zillatun fil hayati ad-dunya sai ce wa kadhalika najzi al-muftarin Allah ce duk waɗanda suka riki dan maraki Allah yana magana akan banu isra'ila da suka koma bautar dan maraki Allah ce waɗanda suka riki dan maraki suka riga bauta masa ba Allah ba to fushi daga ubangijin su zai same su da kaskanci a nan rayuwar su ta duniya sai Allah ya rufe magana da cewa wa kadhalika najzi al-muftarin kuma kamar haka muke saka wa dukkan masu ƙarya kaga anan ubangiji sai ya hada bautar dan maraki da kuma ƙarya ya faɗi cewa sakamakon su iri ɗaya ne haka nan ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa yawma yunadihim fa yaqulu ayna shuraka'i alladhina kuntum taz'umun wa naza'na min kulli ummati shahidan fa qulna hatu burhanakum fa 'alimu anna al-haqqa lillah wa dhalla 'anhum ma kanu yaftarun ubangiji subhanahu wata'ala yace a ranar da zai kirawo su yace ina ababan tarayya da kuke hada ni da su alladhina kuntum taz'umuna wadanda kuke riya cewa su ne ababan tarayya ta ina suke a yau Allah ya ce wa naza'na min kulli ummati shahidan muka fito da mai bada shaida daga cikin kowace al'umma fa qulna hatu burhanakum muka ce to ku kawo shaidunku ku kawo dalilanku fa 'alimu anna al-haqqa lillah to a lokacin suka tabbatar da cewa gaskiya ta Allah ce Allah sai ya ce wa dhalla 'anhum ma kanu yaftarun abinda suke kirkira na ƙarya a ranar sai ya bace musu to kaga anan ma ubangiji subhanahu wata'ala yayi magana shirka sannan kuma ya hada ta da maganar ƙarya to haka nan ubangiji subhanahu wata'ala ya yi ta yi a gurare daban-daban a alqur'ani ya gwama maganar ƙarya da shirka da Allah dan a nuna maka munin da take cikin ƙarya saboda haka hanyar saduwa da Allah lami lafiya ginshikin saduwa da Allah lami lafiya shine ka zamo mai gaskiya kuma mai ikhlasi ka zamo kana faɗar gaskiya kuma kana yi dan Allah ubangiji subhanahu wata'ala ya hada waɗannan abubuwa guda biyu domin su ne hanyar da za su sadar da kai da ubangijin kalami lafiya wajtanibur rijsa min al-awthan wajtanibu qawl az-zur malam ibn taymiyyah yake cewa nususul kitabi was sunnah maganganun da suka zo na Allah subhanahu wata'ala da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da ijma'in al-umma duk suna nuna mana cewa ginshikin hanyar zata ta sadar da kai da Allah subhanahu wata'ala ita ce ikhlasi yi dan Allah da kuma fadar gaskiya Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya ku waɗanda suka yi imani ku kiyaye Allah sannan ku kasance tare da masu gaskiya ittaqullaha kaga kiyaye ubangiji ya kunshi kiyaye ubangiji ta fuskar bauta masa shi kadai sannan kuma aka kawo maganar gaskiya aka ce ku zamo tare da masu gaskiya Allah subhanahu wata'ala ya ce faman azlamu mimman kazzaba 'ala Allahi وكذب بالصدق إذ جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وبنجد يتي أكوي واند يكي زالون شي كمر واند زي يو الله قرية وكما يقرية تقسك يرد يزور إتا ألا تشن باب وجن زماني نكافر أتكي جهنم أكوي ألا تي والذي جاء بالصدق وصدق به واند يزور قسكيا كما يقسك تواند قسكيا Allah subhanahu wata'ala ya ce ulaika humul muttaqun waɗannan su ne masu takawa wato babu wasu masu takawa sai wannan saboda ka ginshikin zaman lafiya da Allah shine tsarkake bauta gare shi da gujewa shirka da kuma rungumar gaskiya a cikin dukkan al'amari sannan Allah ya ce hunafa lillahi ghayra mushrikeena bih suna masu karkacewa dukkan wata barna kuma ba masu hada shi da wani ba Allah ya ce wa man yushrik billahi wanda duk ya hada Allah da wani fa ka'annama kharra min as-sama'i to kamar ya fado ne daga sama fa takhtafuhu at-tayru sai tsuntsaye suka wafce shi suka ya galgala shi aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiq ko kuma iska ta jefa shi cikin wani wuri mai zurfi ya dagargaje haka Ubangiji subhanahu wata'ala yake ƙara jaddadawa mahajjata da kuma dukkan wani musulmi a ko'ina cewa ya zanto mai karkacewa dukkan wata barna. Mafi girman barnar da mutum ya wajaba ya karkace mata shine hada Allah da wani, shine aikin shirka. Sannan kuma ghaira mushriki na bihi, ya zanto ba mai shirka da Allah subhanahu wata'ala ba, wato mutum ya tsantsanta tauhidin sa ga Allah subhanahu wata'ala, ya kuma ɗayan tashi wajen yi masa biyayya ta ƙoli, ya bauta masa shi kadai, dukkan wani abin da yake ƙarya ne ya karkace masa zuwa ga gaskiya, sannan ya karkace wa shirka zuwa ga tauhidi, ya fuskanci Allah subhanahu wata'ala da zuciyarsa gaba ɗaya, ya bijire wa dukkan wata bauta da ba ta Allah ba subhanahu wata'ala. Ubangiji subhanahu wata'ala ya yi kira ga al'umma da su zanto masu tsantsanta bauta ga Allah subhanahu wata'ala, musamman ma lokacin da suka je ga ɗakinsa, domin a lokacin da ayat ta sauka kafin Ubangiji subhanahu wata'ala ya haramtawa mushrikai shiga garin Makka da sunan bautar Allah, sun kasance suna shiga duk shekara da sunan hajji, amma kuma a cikin hajjin nasu suna shirka, suna cewa labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak, labbaik illa sharikan huwa lak tamliku huwa ma malak, suna cewa labbaik Allahumma labbaik, ansawarka bayan ansawarka ya Ubangiji, labbaik la sharika lak labbaik, amsawarka bayan amsawarka ba kada abokin tarayya, sai kuma su dawo su ce illa sharikan huwa lak tamliku huwa ma malak, sai dai abokin tarayyar da yake naka ne da ka mallake shi da abin da ya mallaka. To kaga tubka da warwara kenan, an ce baya da abokin tarayya, an ce sai kuma wannan abokin tarayyar da nashi ne. To shine Allah subhanahu wata'ala ya gaya wa mahajjata cewa kar su ƙara zuwa hajji, sannan kuma a cikin talbiyar da suke suna kiran wani ba Allah ba, ko suna kiran ababen bautar su suna hada su da Allah subhanahu wata'ala. Wannan shine abin da aka rawaito daga Abdullahi dan Abbas wajen fassara wannan ayar, yake cewa ku zanto hunafa'a lillahi ghaira mushrikina bih, ku tafi hajji kuna masu karkacewa dukkan wata barna, ba kuna masu shirka da Allah subhanahu wata'ala ba. Yace saboda mutane a lokacin jahiliya sun kasance suna shirka da Allah subhanahu wata'ala a hajjin su, to lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya kawo musulunci, sai aka cewa musulmi yanzu ku je ku yi hajji ba tare da kun hada Allah da wani a cikin hajji, a cikin hajjin ku ba. Haka nan sayyidina Abubakar shi ma aka ruwaito ya faɗi dangane da wannan ayar, yace kanan nasu yahujjuna wa hum mushrikun, mutane suna zuwa hajji tare da shirka da Allah subhanahu wata'ala a cikin hajjin su, suna faɗar wasu ba Allah ba subhanahu wata'ala. To sai ne Allah subhanahu wata'ala ya saukar da wannan ayar hunafa'a lillahi ghaira mushrikina bih, cewa ku tafi ku yi hajji dan Allah ba tare da kun hada kowa da shi ba, wato kar ku yi hada kowa da shi, matukar dai kuna da awar cewa ku jikokin Annabi Ibrahim ne alaihi salam, kuma wannan hajjin da kuke yi kuna raya aikin da Allah subhanahu wata'ala ya umarci Annabi Ibrahim alaihi salam ya yi wa mutane shela su yi, to ku sani Annabi Ibrahim alaihi salam ba mushriki bane, baya hada Allah da komai a cikin bauta. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin, Allah ce lalle Annabi Ibrahim kana ummatan, ya kasance shi kadai al'umma ne, shi kadai abun koyi ne, qanitan lillahi mai da'a ne ga Ubangiji, hanifan mai karkacewa dukkan wata barna, wa lam yakun minal mushrikin, kuma bai taba zama daga cikin mushrikai ba. Haka nan shi karan kansa Annabi Ibrahim yake gaya wa mutanansa, inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal mushrikin, inni lalle ni na fuskantar da fuskata ga Allah subhanahu wata'ala wanda shi ya kage halittar samai da ƙasa, ina mai karkacewa dukkan wata barna, sannan ya ce wa ma ana minal mushrikin, kuma ni bana daga cikin masu shirka. Saboda haka in har addinin Annabi Ibrahim alaihi salam kuke tutiyar cewa kuna bi, to ku sani cewa addinin Annabi Ibrahim babu shirka a ciki, tsantsar kadaita Allah ne, tsantsar tauhidi ne a cikin sa. Sannan Allah sai ya kwatanta wanda zai yi shirka da shi, wanda zai hada Allah subhanahu wata'ala da wani a cikin wani abu na bautar Allah. Allah ce wa man yushrik billahi, wanda duk zai hada Allah da wani, fa ka'annama kharra minas sama'i, to kamar ya sintumo ne daga sama, ya fado ne daga sama, fa takhtafuhu at-tayru, sai tsuntsaye su wafce shi, aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih, ko kuma iska ta jefa shi a cikin wani wuri mai zurfin gaske. Wato Allah subhanahu wata'ala yana sifanta hallakar da mai shirka zai fada ciki. Duk wanda ya rungumi shirka a cikin rayuwarsa, to babu shakka wannan halakakke ne a gurin Allah. Wato gaba ɗaya wannan ya mutu murus a gurin Allah subhanahu wata'ala, ya riga ya gama halaka. Ubangiji subhanahu wata'ala ya kwatanta wanda zai yi shirka da shi da wannan tashbihi guda biyu, kwatance guda biyu da Allah subhanahu wata'ala ya yi. Malamai suna da maganganu da yawa dangane da wannan tashbihi, ba mu da lokacin da za mu faɗaɗa magana a kansa. Amma a taƙaice, abinda Ubangiji subhanahu wata'ala yake nunawa a cikin wannan tashbihi, wato wannan kwatance da Ubangiji, ya kwatanta kafirai gida biyu. Wato kafirai iri biyu ne waɗanda suke shirka da Allah subhanahu wata'ala. Ya ce na farkonsu, wato misalin sa, kamar misalin wanda yake cike da shakka, wanda ba shi da tabbas a cikin abin da yake riƙe da shi na addininsa. Saboda haka duk inda ya ji wata kururuwa ko wata guguwa ta zo da wani abu sai ya kama, ba shi da wani abu takamaimai da ya riƙe na gaskiya. Daidai yake da wanda ya tsuntumo daga sama, tsuntsaye suka riƙa fincikarsa, suna fincikar naman jikinsa. Yayin da wannan tsuntsu ya wafta, ya yi nan wani tsuntsun ya je ya kwaci na bakinsa, ko kuma shi ma ya wuce wani ɓangare na shi, to haka nan za su ya galgala shi. Kamar yadda shi ma wannan mushriki haka nan san zuciyarsa da raba hankalinsa yake ya galgala shi. Yau yana tare da wancan, gobe yana tare da wannan, gobe yana tare da wancan. Saboda haka ya kasa nutsuwa, ya kasa zama guri ɗaya. To duk wanda yake shirka da Allah subhanahu wata'ala, za ka samu zuciyarsa ba nutsa take ga guri ɗaya ba. Abubuwan da yake shirka da Allah da su kullum suna tsorata shi, suna jan hankalinsa, suna kwaɗaitar da shi. Da haka gobe yana tare da wancan, jibe yana tare da wancan, ya kasa haɗa hankalinsa guri guda. Kamar wanda zai tsuntumo daga sama, tsuntsaye su yi kace-kace da shi, su fizge shi. Wani tsuntsun ya fizgi hannu, wani ya fizgi ƙafa, wani ya ciri ciki, haka dai ya zanto an ya galgala shi. To haka kaso na farko daga cikin mushrikai yake. Kaso na biyu kuma shi ne wanda yake ya tsaya kan abin bauta guda ɗaya, ya nace masa ƙaryar da yake kanta guda ɗaya ce, amma kuma ya riƙe ta gangam. Ko da za a raba shi biyu, da za a sa zarto a raba shi gida biyu, ba zai saki wannan ƙaryar ba. To shi ne aka kwatanta shi da wanda zai tsuntumo daga sama, shi kuma iska ta kaɗa shi ya faɗa cikin wani wuri mai zurfi, wanda babu yadda za a iya fito da shi daga wannan wuri. To wannan kamar yadda Ibn Ashur yake faɗa, a nan Ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna kamar wato su kansu kafiran da ake magana a kansu kala biyu ne. Akwai wanda watakila akwai wani abu na yiwuwa, akwai wani abu na probability, ko da kaɗan ne na cewa zai iya tsira. Akwai kuma wanda ba zai tsira ba. Akwai wanda watakila zai iya tsira. Kamar na farko, wanda ya tsuntumo daga sama, tsuntsaye suka yi kace-kace da shi, suka yi galgala shi. Kaga wannan ba tunanin wannan zai tsira. Wani tsuntsun ya cire kafa, wani ya cire hannu, wani ya cire kai. Kaga wannan ba magana zai tsira. To daga cikin kafirai akwai wanda ya riga ya yi nisan da ba a sa tsammanin wannan zai dawo. A ce wai wannan zai dawo ya karɓi addinin musulunci, ba zai yiwu ba. Kamar wanda tsuntsaye suka yi galgala shi, suka yi kace-kace da shi. Akwai kuma wanda akwai yiwuwar ya tsira, amma wato damar da ake da ita kaɗan ce, ba ta da yawa, halakar ita tafi ƙarfi. Shi ne wanda zai tsuntumo daga sama, wuri mai nisa, sannan ba wai ya faɗo ƙasa ba, a'a sai ya wuce kuma can ƙasa cikin wata rijiya mai zurfi. Shi ne au tahwizihi ar-rihu fi makanin sahih, wato ta yi can, wato ta faɗa da shi can cikin wani guri mai zurfi. To kaga a nan shi wannan zai zo gaba ɗayansa su kutum ɗinsa, amma kuma kasancewar da ya taho daga sama ya tsuntumo, ba a ƙasa ma ya faɗo ba, can cikin rami ya zarce, cikin rijiya ya zarce. To kaga wannan koda ya taho gaba ɗayansa, ba a ya galgala shi ba, yiwuwar ya rayu kaɗan ce. To saboda haka kamar Ubangiji subhanahu wata'ala yana gaya mana cewa, yana ishara zuwa ga cewa shirka ɗin nan akwai wanda yake ya riga ya dafi a cikinta, babu ta yadda za a iya yiwo baya. Akwai kuma wanda watakila sai dai ba ƙarfi abin nan, zaton da ake yi ba ya da ƙarfi, amma kuma tana yiwuwa a yi sa'a a kansa. wannan kamar yanda ubangiji subhanahu wataala yake cewa qul anad'u min dunillah ma la yanfa'una wa la yadhurruna wa nuraddu ala aqabina ba'da idh hadana Allah kalladhi istahwathu ash-shayatin fil ardi hayrana lahu ashabun yad'unahu ila al-huda yad'unahu ila al-huda tina qul inna huda Allah huwa al-huda wa umirna linuslima li rabbil alamin Allah ya ce qul ka ce da su anad'u min dunillah yanzu ma rika bauta ba wani ba Allah ba ma la yanfa'una wa la yadhurruna abinda ba zai amfanar da mu ba zai cutar da mu ba wa nuraddu ala aqabina amayar da mu gidan jiya wato zuwa ga kafirci ba'da idh hadana Allah bayan Allah ya riga ya shirye mu kallazi tahwathu ash-shayatin kamar wanda shaydanu suka batar da shi fil ardi hayrana yana tadimuwa a bayan kasa bai san ina ya nufa ba bai san inda zai je ba bai san gabas da yamma ba lahu ashabun yad'unahu tare da shi akwai abokansa suna kiran sa i'tina kazo ka bi shiriyar da muke kai kazo ka bi mu ka bi tafarkin shiriya qul kace inna hudallahi huwa alhuda lalle shiriyar Allah ita ce shiriya kaga anan ubangiji subhanahu wataala ya sifanta wannan wanda zai bar Allah subhanahu wataala ya kama wasu abubuwa ba Allah ba yana tsammanin amfani daga wajen su ko cutarwa kamar wanda yake ya bata ne a cikin sahara shaydanu sun batar da shi aljannin cikin sahara sun batar da shi yana tadimuwa a bayan kasa alhalin kuma ga wasu can suna kiran sa cewa ka taho ga tafarkin inda yake amma kuma saboda ya riga yayi nisa baya jin kiran su don haka wanda duk yake hada Allah da wani a cikin bauta ko a cikin wani aiki na Allah subhanahu wataala a uluhiyyarsa ko a rububiyyarsa babu shakka wannan ya halaka domin ya canza abin da yake tauhidi ne da abin da yake shirka ya canza daukakar da ubangiji subhanahu wataala ya wa dan adam da karamcin da ya masa ya canza shi da kaskanci saboda haka wannan ba karamin tsoratarwa bace ubangiji subhanahu wataala yake yi wa wadanda suka rungumi shirka suka zanto sun bada tunanin su gaba daya akan bautar wani Allah subhanahu wataala al-imam ahmad da ibnu abi shayba da al-hakim sun fitar da hadisi da kikkiawar salsala daga al-habara ibnu azib hadisi ne dogo da annabi sallallahu alaihi wasallama a makabarta ya musu wa'azi da shi a ciki ya fadi yanayin bayin Allah lokacin da mutuwa ta zo musu da lokacin da mutuwa za ta zo wa mu'mini da irin abin da zai gani na tarba da bishara tun lokacin mutuwarsa da kuma yadda za ta zo wa kafiri annabi sallallahu alaihi wasallama yace bawa kafiri idan ya zanto ya fara bawa duniya baya ya fuskanci lahira ba mala'iku za su sauko masu bakaken fuskoki suna tare da wani kyalle wanda yake mai kaushi za su zauna iya ganin sa za su zauna gaban sa iya ganin sa ko dab da ganin sa sannan sai mala'ikan mutuwa ya zo ya zauna daidai kansa annabi yace sai wannan mala'ikan mutuwa yace ya ayyatuhan nafsul khabitha ukhruji ila saqatin min Allah wa ghadab ya ke wannan mummunan rai ko ya kai wannan mummunan rai ka fito zuwa ga fushin Allah subhanahu wataala ka fito zuwa ga bacin ran ubangiji subhanahu wataala sai wannan ran nashi ya warwatsu a cikin sassan gangar jikin sa sai mala'iku su sa wato su fusgo wannan ran su fusgo shi kamar yadda ake fusgo karfan da ake tsire da shi ga yadda aka fusgo shi kaga zai fito da wani abu na naman tsire to haka su ma za su fusgo shi daga cikin za su fusgo wannan ran daga cikin wannan jiki gangar jiki nashi sannan su karba mala'ika ba zai bar wannan ran a hannunsa daidai da kiftawar ido ba sai ya sa shi a cikin wannan kausan mayafin da yake tare da shi sannan a fita da shi yana doyin da mafi wato doyin mushi yake yi a bayan kasa sannan sai su hau da shi sama duk inda suka je mala'iku sai su rika cewa wane irin mummunan ruhi ne wannan kuke dauke da shi sai su ce ai wane ne dan wane kuma su faɗe shi da mafi munin sunayen da ake kiran shi da shi a duniya har su je da shi sama ta kusa wato sama ta farko to a lokacin za su nemi a bude su wuce da shi sai a ki budewa shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta la tufattahu lahum abwabus samaa wa la yadkhuluna aljanna hatta yalida aljamal fi sammil khiyat wato ba za a bude musu kofofin sama ba ba kuma za su shiga aljanna ba sai idan raƙumi zai wuce ta kafar allura sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai Allah subhanahu wataala yace uktubu kitabahu fi sijjina fil ardi sufla, kuje ku rubuta littafin sa a rubuta sunan sa a cikin littafin sijjin wanda yake can kasa ta kasa mafi kasa. To a lokacin za a jeho ransa, za a jeho wannan ran, shine sai annabi ya karanta wannan aya wa man yushrik billahi fakannama kharra min as-samaa fataqtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih, wanda duk yayi shirka la Allah to kamar ya suntumo ne daga sama sai tsuntsaye su wafce shi ko kuma iska ta jefa shi a cikin wani wuri wanda yake mai zurfin gaske. Allah subhanahu wataala yace zalika wa man yu'azzim sha'air Allah Allah subhanahu wataala yace zalika haka al'amarin yake, haka al'amarin yake kamar yanda muka yi umarni da ku kaurace wa dukkan wani bauta da wata kazanta ta bautar wani Allah, ku kaurace wa maganar ƙarya, ku zulci tauhidi, ku girmama wuraren bauta na Allah subhanahu wataala. Allah ce wa man yu'azzim sha'air Allah, wanda duk ya girmama wuraren bauta na Allah da abubuwan da aka sanya na bautar Allah, kamar irin su hadaya din da ake tafiya da su da dabbobin hadaya, mutum ya kula da su, ya ba su wato kulawa da mutuntawa, ya reni dabbar da zai yi hadaya da ita, ko ya samu dabbar da take mai wato kosasshiya, ko dabbar da take mai tsada ya yi hadaya da ita, ya yanka ta da kanta wajen sayenta ma in ya je ba sai ya tsaya ana ta kike da shi ba da mai sayarwa, ko nawa aka ce kawai ya biya, saboda ya girmama wannan abin da zai saya ya gabatar wa Ubangiji subhanahu wataala. Allah subhanahu wataala ya ce to wannan yana daga cikin takawa ta zuciya. Saboda haka dabbar hadaya da dabbar layya ana so ka kula da ita kwarai da gaske, ka kula da ita, ka ciyar da ita, ka samu dabba wacce take kosasshiya mai mai, kar ka samu abin nan kafin zuru ka ce da shi za ka yi layya, ka samu mai kitse babba ka kashe kuɗi wajen sayan sa'ir Allah, yana daga cikin girmama ababen bauta na Allah. Shi yasa aka rawaito daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama kamar Abdullahi dan Abbas yana cewa ta'zimuha istihsanuha wastismanuha, yana daga cikin girmama dabbobin da za ka yi layya da su shine a samu dabba mai kyau lafiyayya kuma kosassa. Hakanan al-Imam al-Bukhari ya rawaito ta'liqan daga Abu Umama ibn Sahl ibn Hunayf yake cewa kunna nusamminu al-udhiyata bil Madina wa kana al-muslimuna yusamminun, wato mun kasance muna kiwata dabbobin layyan mu dan su girma su kitse su tsoka, hakanan musulmi suke yi a Madina. Hakanan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda Anas ya rawaito da annabi ya tashi layya, ya yi layya da raguna biyu waɗanda suke kosassu lafiyayyu masu kitse. Allah subhanahu wataala ya yi umarni da a girmama dukkan wani abin da yake yana cikin sha'airullah, daga ciki akwai wannan, daga cikin girmama sha'airullah shine ya masa alama da ake yi, akan yi masa alama domin a san cewa wannan dabbar an riga an sadaukar da ita ga Allah subhanahu wataala. Saboda haka duk inda aka ganta a san cewa dabba ce da Ubangiji subhanahu wataala da aka sadaukar wa Ubangiji subhanahu wataala dan bautarsa. Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu la tuhillu sha'airallah ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمنين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا التي فإنها من تقوى القلوب تولن هنا لك تكين تقوى الرزكاة وتولن هنا تبتر ودا شوى وندك دولن تولن هنا تقوى الزوجة يومين تقوى وانا أبني ودتكي دك زوجة تكي فتوى كما عند النبي صلى الله عليه وسلم يجي التقوى ها هنا التقوى ها هنا هنا نون الجنسة cito daga takawa, abinda kuma zai tabbatar shine a ga a zahiri kana kula da girmama abubuwan da suke na bautar Allah ne. To wani alama ce ta cewa wannan takawar da take cikin zuciya akwai ta da gaske. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ala inna fil jasadi mudgha idha salahat salaha al jasad kulluhu wa idha fasadat fasada al jasad kulluhu ala wa hiya al qalb, akwai wata tsoka a cikin jiki idan har ta jaru to duka jiki ya jaru, idan ta baci duka jiki ya baci. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ita ce zuciya. Allah ka gyara mana zukatanmu. Da wannan muka zo ƙarshen tafsirinmu na bana. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات من أغودية الله سبحانه وتعالى ونداني إما السني قومي يتبتا من أغودية أغودية من الإياكا من أفاتم أبنجي سبحانه وتعالى يدينونا من ون اللانا يدينونا من badin badada ma lafiya Allah subhanahu wataala yayi takayya ga dukkan wadanda suka zama tosila na wannan karatu ubangiji subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi mutane da yawa sun cancanci godiya bayan Allah subhanahu wataala bisa ga wannan ni'ima ta samu wannan dama da muke yi duk shekara domin gudanar da tafsiri a cikin wannan guri mai albarka daga cikin mutanen da yake wajibi koyaushe mu gode musu sune ɗan kwamitin tafsiri na wannan masallaci ƙarƙashin shugabancin ƙungiyar Izala ƙarƙashin shi barista Hassan Garba da kuma shi shugabancin kwamitin Alhaji Ahmad Ilyasu Sardaunan Misau waɗanda suke tsayawa ganin cewa wannan tafsiri ya kammala muna musu godiya ƙwarai da gaske kamar yadda muke godewa mai masaukin bakinmu a duk shekara wanda shi yake taryar mu a gidansa da abinda zamu ci da abinda zamu sha da inda zamu kwanta da dukkan wata tare-tare namu da dawainiya haka da duk bakin da zasu zo gidansa ake nufa Alhaji Umar Yami Allah ya saka masa da alkhairi ubangiji ya ja rayuwarsa cikin aminci Allah ya masa sakayya kamar yadda muke godiya ga gwamnatin jihar Bauchi bisa taimako da take bawa addinin musulunci a cikin jihar Bauchi da wajen ma Bauchi da irin masallatai da ake taimakawa musamman a irin wannan wata na Ramadan irin waɗannan kwamitoci da kuma kwamitocin kula da marayu da masu ƙaramin ƙarfi da irin abubuwan da suke yi na taimakawa muna musu addu'ar Allah subhanahu wata'ala ya saka musu da alkhairi ubangiji subhanahu wata'ala ya sa yadda suka shiga gwamnati lafiya ubangiji ya raba su da ita lafiya Allah ya ba su ikon gudanar da ayyukan da Allah subhanahu wata'ala ya dora a wuyansu ubangiji ya musu jagora da dora su akan abin da yake daidai Allah subhanahu wataala ya hada su da masu ba su shawara na kwarai wadanda za su ba su shawarar abin da zai zanto maslaha ce gare su da al'ummar su gaba daya maslaha ce ta rayuwar su ta duniya da ta lahira gaba daya Allah ya kara musu tsoron Allah a zukatan su da tausayin talakawan su kuma Allah ya kara mana hakuri da juriya wajen musu biyayya akan duk abin da bai saba wa Allah ba kamar yadda muke godiya ga ainihin masarautar Bauchi wanda har kullun take wato karban mu hannu biyu kuma suke mana goma ta arziki mun zama yaya a cikin wannan masarauta muna yi wa shi mai martaba sarki addu'a ta alkhairi Allah subhanahu wataala ya kara masa lafiya Allah ya kara masa tsawon rai ubangiji subhanahu wataala ya taya shi wannan mulki da Allah ya bashi ubangiji subhanahu wataala ya bashi karfin gwiwa haka nan muna godiya ga dukkan waɗanda suka taimaka wajen yada wannan karatu da muke yi a gurare daban-daban a cikin wato cikin kasa da wato cikin Najeriya da wajen Najeriya wanda ba za ta yi mu gama ba tare da mun ambace su ba domin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man sana alaikum ma'rufan fakafi'uhu fa in lam tajidu ma tukafi'uhu bihi fad'u lahu wanda duk ya muku aibin alheri to ko ku saka masa idan ba ku da abin da za ku yi masa na sakayya ku yi masa kyakkyawan addu'a ku yi masa kyakkyawan fata uwa mai ba da mama ta waɗannan kafofin watsa labarai ita ce Sunna TV kan cewa wannan kafa da wannan karatu da ma wasu karatuttuka suna cikin abinda ta ɗauka wato manya-manyan ayyukan ta ba ta da ma wasu ayyuka ba wannan ba da an sani idan Ramadan ya zo babu abinda kake gani sai karatuttuka na malamai daban-daban sannan muna godiya ga Africa TV da su ma suna daga cikin waɗanda suka abin nan ƙarƙashin wanda ya ɗau nauyi shine kamfanin Shenzhen Global da NTA Kano wanda shi ma Shenzhen Global su suka ɗau nauyi da NTA Hausa wanda Alhaji Awolu Abdullahi Rano ya ɗau nauyi wato AA Rano da kuma Tambari TV da kuma Aminci FM Kano wanda Sautul Haq kwamitin Sautul Haq suka ɗau nauyi da kuma Rahama FM Kano wanda shi ma Sautul Haq da Pyramid FM Kano Sautul Haq da Vision FM Kano Sautul Haq da Garanti FM Kano wanda Sufi Market suka dauki nauyi haka nan akwai Express FM Kano wanda Eji Alhaji Ahmad Idris Daneji wato counter general na kasa ya dau nauyi, haka nan akwai Garanti FM Kano wanda shi ma kamfanin Shenzhen Globalist suka dau nauyi, sannan akwai akwai Aminci FM Kano wanda Alhaji Muhammad Dikko Ahmad ya dau nauyi, haka nan akwai Arewa FM Kano wanda TM Yola Charity Foundation suka dau nauyi, haka nan kuma akwai Garanti FM Kano wanda mataimakin shugaban kasa Professor Yemi Osinbajo ya dauki nauyi, akwai Premier FM Kano wanda wani bawan Allah ya dauki nauyi, haka nan akwai Global FM Kano, akwai Global FM Kano Global FM Bauchi wanda Alhaji Baba Alhaji Balawinci ya dauki nauyi. Abun mamaki wato Bauchi wannan ne kawai a cikin garin Bauchi da aka samu an dau nauyin karatun nan, wanda kuna ganin a wasu jihohi zaka ga a Kano wajen guri 12 ne ake sawa, amma a Bauchi inda ake yi ban sani ba, ko tunda suna gani na karubaro ba sai an sa ba, amma dai ya kamata ku dage a cikin takardar nan sunan Bauchi kawai nan ne cikin garin Bauchi. Akwai FM Jama'ari wanda Alhaji Lawan Wabi Galadiman Karaye ya dauki nauyi, akwai FM Jama'ari wanda Alhaji Ismaila Yarima Danejin Katsina ya dauki nauyi, akwai FM Andaza Jigawa wanda Alhaji Abdulkadir Isawa ya dau nauyi, akwai Horizon FM Dutse wanda mataimakin shugaban kasa Osinbajo ya dauki nauyi, haka nan akwai Vision FM Katsina, akwai Bishop FM Katsina wanda kamfanin Nagyadadi Goma Farms suka dauki nauyi, akwai Vision FM Katsina wanda mataimakin shugaban kasa ya dauki nauyi, akwai Jewel FM Gombe wanda shi ma mataimakin shugaban kasa ne ya dau nauyi, akwai Sunshine FM Yobe wanda shi ma mataimakin shugaban kasa ne ya dau nauyi, akwai Kombina FM Yola wanda shi ma Professor Osinbajo ya dau nauyi, akwai Vision FM Yola wanda New Horizon Nigeria Limited suka dauki nauyi, akwai Fulaka FM Ayola wanda Iya Abbas Foundation suka dauki nauyi, akwai Vision FM Kaduna wanda shi ma mataimakin shugaban kasa ne ya dauki nauyi, akwai Kun FM Zaria wanda Al-Hawariyuna committee Al-Hawariyun suka dauki nauyi, akwai Royal FM Sokoto wanda shi ma mataimakin shugaban kasa ne ya dau nauyi, akwai Kefi FM wanda wani bawan Allah ya dauki nauyi, akwai Rahama FM Abuja wanda gidauniyar Nafisa da babba dan Agundi suka dauki nauyi, akwai kuma Ama FM Amaradi wanda wani bawan Allah ya dauki nauyi, akwai Nagarta FM Tamaradi wanda shi ma wani bawan Allah ya dauki nauyi, akwai Alheri FM Tamaradi wanda shi ma wani bawan Allah ya dauki nauyi, kun ji Niger wajen gida nawa Bauchi daya, akwai Shukura FM wanda mata mai Niger wanda Alhaji Kabiru da zai dauki nauyi, wanda yana daga cikin mai yu'azzim shi, akwai FM Kwatano wanda Alhaji Usman Alhassan ya dau nauyi, da kuma wanda Garba Karfe Investment ya suka dau nauyi, akwai kuma wanda Sufi Market Shopping Complex da ke nan Kano suka dauki nauyi, saboda haka wannan waɗanda muka samu bayani daga wajensu, don na san akwai wasu ƙasashe watakila wanda ba mu da abin nan, muna godiya gare su kamar yadda muke godiya ga dukkan waɗannan 'yan midiya da suke tsaye gabanmu koyaushe domin yaɗa wannan karatu zuwa ga ko'ina, da waɗanda suke turawa a WhatsApp da sauran waɗanda duk suke ba da gudunmawa wajen wannan aiki na yaɗa karatun nan, kamar yadda muke godiya ƙwarai da gaske ga dukkan waɗanda suke jami'an tsaro tun daga kan 'yan agajinmu na Izala da kuma sauran kungiyoyi da suke kawo gudunmawa daga agaji hakanan da jami'an tsaro na farin kaya da jami'an tsaro wato DSS da kuma yan sanda wanda suke bada gudunmawa wajen bada tsaro a irin waɗannan gurare da ake taruka a wannan wuri kaura media ba shine yan social media ba kaura media ai ina da duk cikin yan social media ne mini magana akan Allah ya saka musu da alkhairi gaba muna fatan ubangiji subhanahu wataala ya saka ma dukkan wani wanda ya taimaka wajen yada wannan karatu a ko'ina Allah ya musu sakayya da alkhairi yadda muka zo muka hadu a nan lafiya ubangiji subhanahu wataala da bai da mu gidajenmu lafiya ubangiji subhanahu wataala ya hada fuskokinmu gaba daya a cikin gidan aljanna a hada Allah subhanahu wataala ya hada mu a cikin gidan aljannatul firdausi insha Allah sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
subhanahu wa ta'ala ya
da kuma wallahi mutane ne ke tattaimakawa da yana tare da duk gugu ba mai duk da yake duniyar daya wanda dai kuma gaskiya ba mu san da shi sosai a ciki amma nan dai jama'a sun gwada cewa addini ya dame su kuma suna son al'amari na addini Allah ya maka kowa da alheri ayyuka ne da kuma wanda ya yi ta wanda su wannan masallaci tun daga hawan jinsa gudun hatsara makaranta duka muna godiya Allah ya saka mishi alheri kuma kuma lallai muna da waɗansu kowa da ke nan su masallaci wannan mu su da girma wannan jarumci ya tsara taimakawa domin ya ga ya aiwatar mana su a cikin wannan masallaci domin wannan shirya ta tsara da kuma cikin ciyar santa wato ta an su da tuwar jama'a a cikin wannan yanayi Allah ya rubuta su da ke fara alheri assalamu alaikum wa rahmatullahi
mun gode malam Abdurrahman mai mukamai da yawa na kira na malayu ne saboda su ne suke
Allah ya saka wa alheri
wajen mafi babban akwai ɗaya daga cikin manya-manyan baƙi wanda ya kama da kare shi wani muhammad a dakon kwanin da ɗan daga rafu ya zo na musamman ɗaya daga cikin manyan masoyan malami masu yiwa kuma alƙur'ani hima muna godiya barka da gabari jawabin ƙarshe shi ne na mai girma gwamnan da abuji sannan ta bana a sangatar muhammad a kauran boki za mu kawo matsalama
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم نجمع القرآن بيبتي غبنا سنة بابا تيلا نجمع شو غبامو وما مالمو أدن غونامو شيخ محمد ثاني عمر ويجي هذا المو دخل لما لما دسكينان da sarakunanmu da limamanmu musamman ma babana wazirin bauchi sauran yan'uwanmu masu hidima a wannan masallaci da sauran masu sauraro jami'an tsaro yan jarida da kuma ganina mai albarka wanda yake sa mu jin daɗi a Najeriya da alfahari ba girman kai ba ina abin da ya yi wato wanda ya askata sunna TV sauran al'umma assalamu alaikum muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo wannan lokaci mai albarka kuma jawabai sun gabata kuma na la'akari da bushin malam kuma na tsoron bushin malam a kan mutanen bauchi a matsayina na jagora muna ba ka hakuri malam mun san kimanka mun san girmanka kuma mun san soyayya da duniya take maka a ta hanyar wajen ni'ima da Allah yake mutane kaɗan wato malin taka wanda in mun yi wasa wayansu za su wauce mana kai in sha Allah ba za mu yi ruwa a gwiwa ba wato abinda malin ya faɗi shi ne mutanen bauchi mu tashi mu tsaya a gaskiya muna hidima ga musulunci amma malin muna da ƙarauri ne na abin hannu shi ya sa watakila yan kasuwanmu ba sa iya bangar shirin wannan abubuwa amma na maka alƙawari daga shekara mai shigowa za ka ga canji kamar yadda ka ga canji a sunna TV saboda sunna TV kawai ta sha ga duk wannan masu zuban zan daga kuma na yi alƙawari wancan shekara cewa za a kafa wani cibiya da sunanka wannan ne za mu yi a matsayinmu na mutanen bauchi a matsayinmu na al'umma musulmai mata ne fadan cewa Allah na godiya irin mutum da Allah ya ba mu kaman ka kuma akwai wuri already ginanne abinda nake tsammani shine duk furucinka da ayyukanka ya kasance an sa shi cikin wani jadawalin da yanzu za a dinga samu a cikin wanda kowa ya zo nan mun sa sunan sa dama Sheikh Adam Sandal to insha Allah duk ayyukan da za mu yi kokari idan aka kawo mu abin a rubuce ta hanyar technology mu ga yadda za mu ba da gudunmawa a maida ayyukan ka ya zamanto abu ne mai sauƙi na samu wa almajirai da malamai da sauran masu ilimi insha Allah kuma mun tattauna da shugabannin makallacin nan wannan santa kamata ya yi saboda ni'ima da kake kawo mana mu samu a gwamnatance ba da kudina ba kudin gwamnati mu gina wani masauki na musamman da sunan ma'ananan irin a wannan sarka wanda zai kasance in ka zo kana da masauki insha Allah kuma na yi alkawari Allah ya bada ni kunyan wannan alkawari za mu yi wannan kafin a sake zuwa insha Allah. Na uku ana min magana cewa akwai sakatariyar wanda muke so za mu ga in mun gama waɗannan guda biyu cikin nasara to shi ma za mu tunkare shi insha Allah. Abubuwan da muke yi na aikin addini muna yi ne a madadin al'ummar jihar Bauchi wanda suka ba mu dama ba dukiyar mu ne ba amma hakki ne a kan su musu waɗannan abubuwa wanda zai kawo musu sauƙin addini kuma wanda zai kawo musu fahimtar addini kuma kuma ya zama mana amfani wajen tarbiyyar ƴaƴanmu da sauransu. Muna nuna godiya cikin tafsirin da kake yi. Ni dai ba na zuwa nan amma a kullum sai na saurare ka sunna TV kuma ina jin furotocinka wato zurfin kilomita ba wai ina faɗa ka bane saboda wani abu a'a saboda yana amfani ƙwarai da gaske a dinga sauraren ka irin yadda kake kawo hujjoji kuma kasan kawo abubuwa na tarbiyya wanda zai zama mana amfani wa yaranmu da matasanmu da matanmu da dukkan al'umma musulmi. Allah ya saka maka alheri kuma insha Allah mu mutanen mu za mu yi kokari sauran mutane da suke wani ya ce ya kada ko kuma wani na ba ya dawa ba ya yanka ba a dinga kawa ba insha Allah za mu yi kokari mu ga cewa mun ci gaba. Muna maka godiya kwarai da gaske musamman ma wa al'umma mutane kan mutanen Kano da suka bar da Kano nan ga suna biyo kana cikin soyayya mun san suna son ka to muna ga mu mu ma karawa ne da kafin Kano da Bauchi sai Allah don kuwa da ba da muke dan juma ne da aljumma. Allah ya saka alheri Allah ya kai gida lafiya kuma Allah ya saka maka da alheri da sauran al'umma da suke hidima wannan masallaci. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.